الكسر وإما أن يكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حمالهم وعصيهم يخيل إليه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديهم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يخرج فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أنذر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يغفل لا نخاف درسا ولا نخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون وقومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن نزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فمن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أمن وعزت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Egwandu dake a nan unguwar Killa a jihar Sokoto inda muke gabatar da karance-karancen mu a shekaru daban-daban da kuma tafsirin alqur'ani mai girma a kowace shekara a nan muke karatun littafin sahihi muslim a nan muke karatun littafin ash-shama'il anan muke karatu wasu littafai kamar lamiya ta ibnu taymiya kamar wasu littafai kamar adabu zifaf na albani kamar wasu littafai da muke ta karatu anan yau ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma da yarda Allah wannan shekara za mu fara tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallacin kamar yadda muka saba muna roƙo Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya sa saboda shi zamu yi Allah ya sa mu fa daidai Allah ya yi mana tsari daga riya da kuma tuntuɓin harshe kamar yadda muka saba kowace shekara na farko dai muna fara da gode ma Allah da ya kawo mu wannan shekara ba karamin ni'ima bace a ce ka shekaru an yi azumin wata shekara da kai an koma yin azumin wata shekara da kai daga lokacin da muka rufe tafsiri wata shekara zuwa yanzu Allah ya san wanda mun yi da shi ya rasu wanda yana zuwa yanzu baya iya zuwa wanda yana iya zuwa a wacce shekara kafin wannan shekara Allah ya karbi rai dai wani dake saurare a kafafen yaɗa labarai wani a TV wani a radio wani a Facebook wani a WhatsApp yau duk babu su sun tafi to ba karamin ni'ima bace Allah ya yi raya ka tsara shekara a doki wani azumi tare da kai mun sha karanta hadisi ko wacce shekara sai mun karanta wannan hadisin da Ibnu Majah ya ruwaito hadisin Talha bin Ubaidillah wanda ke nuna falalar wanda Ramadana ya riska cewa ba karamin falala bace ba karamin ni'ima bace kai Ramadana wani Ramadana ya dawo ya saki samun ka kana cikin bautan Allah kana sallah ka azunci wancan Ramadana ka azunci wannan Ramadana haka ko yanzu zan karanta wannan hadisin domin babin tunatarwa ne kuma tunatarwa tana amfanin mu'minai sai ya kasance cewa ka ƙara gode ma Allah da jin daɗi da cewa Allah ya kawo ka wata shekara hadisi kamar yadda gaya muku Ibnu Majah ruwaito shi da Ibnu Hibban da Imam al-Baihaqi dukkanin su daga Talha bin Ubaidillah babban sahabin nan da yake cikin ashiratu mubashshirun bil janna yake bada labari anna rajulaini qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa wasu mutum biyu sun zo inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo suka musulunta gare shi shi Talha bin Ubaidillah gidan shi suka sauka wa kana islamuhuma jami'an tare suka musulunta rana ɗaya suka musulunta wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi ɗayan su yafi kokarin ibada akan ɗayan sun musulunta rana ɗaya ɗaya na da kokarin ibada yafi ɗayan kokarin ibada fagazal mujtahidu minhuma wanda yake da kokarin ibada ya fita yaki fi sabilillahi fastu shi da ya samu shahada haka yanzu da abubuwa guda biyu ga ya kokarin ibada a yau da kullun kuma ga mutuwar shahada thumma makasal akharu ba'da husana sannan ɗayan ya rayu bayan shi shekara ɗaya wanda aka fi ya kokarin ibada thumma tufiya sannan shi ma ya rasu bayan shekara ɗaya ana Talha sai Talha bin Ubaidillah wanda ke rawaito hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ashiratu mubashshirun bil janna wanda suka sauka a gidan shi sai yake bada labari zai ce fa ra'aytu fi ma yaran na'im sai ni gani a mafalki abinda mai bacci ka gani ka anni inda babil janna ligani gani a kofar aljanna idza ana bihi ma sai ga inda tare da waɗannan mutanen guda biyu wa qad kharaja kharijun min aljanna wani mai fitowa ya fito daga aljanna fa azina lil ladhi tuwfiya li akhara minhumma sai ya bada izini ga wanda ya rasu daga baya cikin su wanda shi aka tsaya kokarin ibada kuma shi abba ba shahada yayi ba sai ce mai shiga aljanna thumma kharaja sane koma fitowa fa azina lil ladhi tushida sane yayi izini ga wanda ya shahada wanda shi ke kokarin ibada kuma ya mutuwa shahada thumma raja'a ilayya sannan mutane guda biyu ne suka fito suka zo daga aljanna sai suka zo inda nake fa qala li sai suka ce mini irji sai ka koma fa innahu lam ya'ni laka ba'd kai har yanzu lokacin ka bai yi ba mafalki ne ga kai ba rasuwa ce kai ba kai don ka koma fa asbaha qalatu yu'addisu bihi an-nasa sai dala bin ubaydullah bayan ya wayi gari sai tinga ba mutane labari ga mafalkin da Nijiya ga mafalkin da Nijiya fa ajibu li zalika sai mutane suka yi ta mamakin wannan fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya iske ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min ayi zalika ta'jabuna ni ya faku labari cikin wannan mafalkin halal alu ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah hadha kana ashadda ijtihadan wannan fa shi yafi kokarin ibada thumma stushida fi sabilillahi sannan ya samu shahada wajen dauka kalmar Allah wada khala hadha aljannata qablahu sai ga wannan ya shiga aljanna kafin shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alaysa qad makatha hadha ba'da husana shin wannan ba ya rayu shekara ɗaya baya ne ba alu bala suka ce eh ya rasulullah wa adraka ramadana fasamahu kuma ya riski azumin ramadana kuma yayi azumin alu bala suka ce haka ne wa salla kaza wa kaza sajda fi sana yayi sujuda kaza a shekara ina ta azhar al asr maghriba isha wancan na kabari alu bala suka ce eh ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace falama bainahuma ab'ad ma bain as-sama'i wal ardi abinda tsakanin su yafi nisa daga abinda tsakanin sama da kasa wannan yafi shi falala fiye da abinda tsakanin sama da kasa don ka ba kai falala bace a ce ka rayu ka samu wancan ramadana wani ramadana ya zo ya iske ka gurgudun wanda ya fika shekaru a rayuwa in dai yana ibada ya fika falala kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafificin mutane shine wanda rayuwa ta yi tsayi kuma aiki ne yayi kyau don shi an zo ba da sallah mutum biyu duk ilimin su daya za a ga wanda ya fi shekaru ko wanda ya fi shiga musulunci wanda ya riga musulunci ko wanda aka riga haihuwa domin dadewa cikin musulunci ana azumin ramadana dadewa cikin musulunci ana sallah dadewa musulunci ana la ilaha illallah ana ambaton Allah ana sadaka babban falala ce kuma babban ni'ima ce Daka Allah muna ƙara gode maka bamu irin wannan ni'imar ta rayuwa mu yi Ramadana mu saki wani rayuwa Allah sai kai Allah mun gode Allah ka ƙara muna kuma karbi ayyukan da muke yi dan uwa bayin Allah ga azumin wata Ramadana ya zo kafin mu fara tafsiri ya kamata mu san wata Ramadana wata ne mai matukar muhimmanci abubuwa da yawa an yi ta muhadarori an yi ta lakcoci mallamai sun yi lakcoci akwai wata lakcar da aka shirya kusan mutum uku kwanakin nan suka yi magana game da Ramadan in ka ba kowa awa daya zai awa daya yana gaya maka falalan abin da ya kamata a yi na ciyarwa na karatun Qur'ani yadda ya kamata a mai da himma amma bai mu zaɓi wasu abubuwa guda biyar da suka fi muhimmanci cikin minti biyar zuwa bakwai zuwa goma sai mu tattauna a kansu abu na farko shine azumi babu abin da ya kai muhimmanci kamar azumi don me ake cewa falala falala duk abin da ake faɗi yanzu in wannan watan karatun Qur'ani ɗaya kake yi sallar dare ɗaya kake sadaka ɗaya kake baka azumi suna da fa'ida da fa'ida wannan azumi ai da karatun Qur'ani da sadaka da sallar dare da duk abin da ake gaya ma ana yi wancan watan da ya wuce ana yi watan da astafi wannan watan shi aka azumi 30 ko 29 amma sauran ibadun duk da kai ishaji cikin azumi zaka iya yi cikin wani wata amma wannan abin da ya bambanta shi da su shine azumi da ake yi baka babban abu da adda falala da girma fa da komai shine azumi in Allah ya baka dama kai azumi to ka sauke babban wajibi da Allah ya rubuta maka ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun a rubuta muku azumin wannan wata kuma ɗan kwanaki ne Allah ya rubuta don haka wani mutum zai zo bai taba ulsa ba sai cikin azumi yanzu bai saba azumi ba tun wanta azumi da aka sha ruwa bai saki azumi ba yanzu azumi ya zo ya ji zafi ya ji wahala sai ya ci ashi alfa gari ta kama shi shi wannan wata ba gaskiya bane wannan zafin da kake ji da wannan wahalar da kake ji tana cikin maksudi ana son ka saba ne don shi aka ce kakka ci abinci daga lokaci zuwa lokaci kaza don shi Allah da ya magana azumi sai ce ya da'u qa'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajali mai azumi yana barin abinci ne da abin sha ne da shawa ce saboda ni wannan abubuwan da kake bari maksudi ne wannan wahala da wannan yunwar da kake ji to ita addalada don haka mutane da yawa sai su ba kansu fatawa ya da kai ne likita ya ba kai ne fatawa cewa yana da rashin lafiya ƙwalsa ya da kai ne mallami ne fatawa ya ba kai ne fatawa cewa zai ba daidai bane har in ta tabbata likita ya tabbatar ma baka da lafiya baka iya azumi marar lafiya ba cewa yake ba ni Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى دوكا wanda bai da lafiya ko kuma yake tafiya to zai ranka azumi ne zai wasu kwanaki ne na daban dokan in ta tabbata baka da lafiya to sai ka aje azumi bayan azumi in ka samu sauki sai ka ranka don haka kar ai gaggawa haka mace mai ciki da mace mai shayarwa in suna iya azumi azumi za su yi ba don ai akwai ciki ba ko don ai ana shayarwa ba ta ciki shikenan za a aje azumi a ciyar a'a kafin a aje azumin ma sai an tabbatar da ba a iya yi ne sannan sabanin malamai yanzu in aje mi za a yi ciyarwa za a yi ko yankawa za a yi wannan kuma matsalar mun ci tattauna ta amma dai abin da nake kira gare ku mafi girma shine kowa ya dage yayi azumi kusan shi azumin watan ramadana shi azumi munafiki baya iya yin azumi don shi ana riyar komai banda ta azumi kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ce mumini ana samun mumini musulmi ya yi riyar wani abu yanzu Allah ramai yana iya karanta Qur'ani sai ya ji ya ƙara ya ce bai don su ce na murya ta tayi dadi ana iya kana sallah ma ta ƙara kyautatawa in ka ga mutane amma shi azumi shi da ba a riya kai saboda me azumin Ramadana saboda yanzu ka zo ne ka ce mutane azumi ga kai kuma ba azumi yake ba ba wani abu ne kake fata da shi ba kowa lokacin da Allah ramai karatun nan shi da ka karatun nan kowa saurare ne kai amma azumin da yake shi da kai kowa yana yi babu abin da zaka ga mutane riyar kawai tana iya kasancewa ne ta munafiki babba shine ka shiga ka sha ruwa kai to ka ce yau in mun kai bakwai to kaga wannan ai wannan munafiki ne khalis amma duk yadda kai ba haka ba to kowa ma azumi yake kowa ma azumi yake wanda ka iya riya azumi dan karamin yaro wanda zai ce yau azumi yake wanda kuma wanda kaga baya da alƙalami baya da ibada don haka a jage ai azumi shine babba kuma a gode mu Allah ya baka ikon yin azumi ai bancin azumi abu na daya kenan bancin azumi abu na biyu ayi kokari a kiyaye azumin daga sabon Allah a kiyaye azumin daga yasassan magana a kiyaye azumin daga fushi yanzu zai yiwu kana jin yunwa sai maka yawa sai kasance ka auka ma wani da fada miji ya auka ma mata ta da fada mata ta auka ma mijin ta magarin da basu dace ba uba ya auka ma dan ai dan uwa ya auka ma dan uwa ne makwabci ya auka ma dan makwabci ne customer ya auka ma customer ne ba daidai bane kamata yayi mutun ya mallaki fushi ne cikin azumi ibada ce babba kana azumi kana jin yunwa amma ka mallaki fushin ka ya kasance fushin ka bai sa kai tawa mutane maganganu ko kai ta fada da mutane ba ka kiyaye idonka daga kallon abin da Allah ya hana ka kiyaye bakinka da fadi ya sassa magana cikin maganar da ake fadi mafi muni su ga azumin min ya kasance kamar kana idon yunwa ɗaya ne wanga yunwa da muke dauke da shi wanga kishirwa da muke dauke da shi ba haka ake so ba ya kasance kana yi don Allah ne Allah ya tsora ma kuma kana yi ka sauke wajibi baka mu kiyaye fadin maganganun da basu dace ba game da azumi cikin abin da za mu kiyayewa mu kiyaye kanmu daga sharrin social media kafafen sada zumunta din nan wanda ke sharrin su babu mai shakka sharrin su fi alkhairin su yawa baka abubuwa da yawa a ciki waɗanda za su yi maka illa ga azumi da addini gaba daya na farko mafi karantar su shine bata lokaci ko babu komai zan ka bata lokacin ka kawai abin da ka gano shugaban kasar kaza ya tafi kasa kaza gwamnan kaza ya tafi kaza kaza ministan kaza sanatan kaza shi ɗaya kake kallo a ce ba haramun bane kaga bata lokaci ne ni ka samu shekara 10-20 ni ka samu shekara 5 da kana wannan social media babu abin da ka samu sai dai an kira ya maka kudinka na data da kaskashe zaka ga cewa ashe inda ba kashe saboda yanzu wani karamin mai kudi da yanzu ka fara fitar zakka to kaga wannan bata lokaci shine mafi karanci cikin social media mafi karanci abin da zaka yi wanda yake ba laifi ba babba shine kasance ka bata lokacinka abin da yafi shige ma shine kallace kallacen da basu dace ba kuma kana azumi ya kasance mace nawa ake nuna a social media da lullubinta ta rufe duk inda malamai suka yi ijma'i al'aura ne kila ta bar fuskar tafin hannu saboda sabarin da annan mace nawa in ka ga mace 100 a social media 99 ba haka suke ba mafi yau ma gani wasu ba musulmi bane wasu babu ruwan su wasu ba Hausawa bane ba musulmi bane ko inda Hausawan da musulmi ko tufafin da suka sa ba daidai bane a sa ka kana azumi kiyaye idon ka kake kiyaye jin ka kake kiyaye ganin ka kake wannan shine illa wanda tafi bata lokaci illa da tafi wannan kaga kila wasu na ana cin mutuncin masu mutunci wani malami na cin mutuncin wani malami wani jahili na cin mutuncin wani jahili kuma kila abin ma yayi ma dadi domin kila mallaman suna baka haushi ko malam wani na baka haushi ko malam wani annaka an ci mutuncin mai mutunci an ci mutuncin malami ka ji dadi wannan yafi illa akan wancan kallo saboda cin mutuncin mumini qul ala inna dima'akum wa amwalakum wa aghabakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu allahumma fashhad annabi sassa ya fadi haka a ranar hajjul akbar a makka yace fita in gaya muku hakika jinainan da mutuncin ku da dukiyoyin ku haramun ne shika a ci mutuncin wani ko kai ka ci mutuncin wani kamar ka sab kan san mai jini ne annabi sai ya sa su guda uku yace haramun ne gare ku kamar yadda yau take haramun yawmul ajil akbar wannan yini yake haramun a wannan garin na makka haramun a wannan garin na makka duk annabi sai yace wannan abu haramun ne don haka sharri na social media wanda ya fi sharri kallace sharri ka ci ma wani mutunci ko a ci ma wani mutunci kai like ko ka ji dadi a ranka an ci ma wani mutunci sharrin da ya fi wannan shine sharrin riya da social media ta jawo shirka ta riya ta yi yawa cikin jama'a sai kasance wanda ya je ganin mara lafiya ya doka wanda ya je sallar jana'iza ya gana mu mutane wanda ya je ba da sadaka ya gana mu mutane wanda ya je sallar tarawihi ya gana mu mutane duk abin da kai na ibada wanda ake tsakaninka da Allah sai ya doko ansa kuma wasu su suke tilasta sai an yi wannan sai kasance saboda social media tana da bambanci da aji in ka shiga aji aka ce mu wannan in primary one ne to ka san ko su kake magana da su baka dauko abin da yayi tsauri na university kai musu baka dauko abin secondary school kai musu an ce wannan SS3 suke baka yi musu abin primary baka yi musu abin university ya an ce wannan master suka yi amma social media kowa da kowa yana ciki saboda haka sai kasance yanzu ba wasu mutane ne aka mukhataba ba su mutane sun nada kansu alƙalai suna wa mutane alƙalanci sai kaga a social media in mutum ya je ya yi sadaka ta 300 zai sa receipt ko kuma a nuna ba mutane sai a yi taiba wani an na kwarai wani yana caya ta 300 amma tunda bai sa ba sai a dinga suka ta yi shi kuma gobe gudun a sokai don haka in ya yi sashi ba ya ɗauko ya gwada ba mutane sai ya ce a yaɗa don haka mutum sai ya baka kuɗi sai ya ce ka sa receipt a social media ko ya baka kuɗi ya ce ka hito da Allah ka yi godiya ka zo ka yi tagging ɗin shirka ce wallahi sai Allah ya aike ka kawai mutum 2000 ko 10,000 ko 20 ko 100 ko miliyan guda ka ce ya tagging ɗin ka yi godiya a social media wato kowa ya ga cike da kan yi domin su ce wani yana godiya amma an tilasta mutane amma ko an tilasta ka ba hujja bane inda Allah ka ba mutum kuɗi ka ce hito ya social media ya ce maka ya gode ko ya hito ya tagging ɗin ka ko kuma ka ce a ɗauko receipt a sa don haka wani sai raba mutane 100,000 sai a yi tagging sai a sa ka receipt ɗin a social media ina ruwanka da receipt in kai ka ba da receipt aka receipt ɗin ya fito kai kake so a gani kai kake so a gwada ma mutane za ka sai a ce suwa ne kan tasu ba irin ta suwa ne ba ce shi ma wani sai ya ga haka nan za ka shi ya kai miliyan uku ya bai wannan kuma 300,000 ya bai za ka shi ma in ya bai tashi ɗaya ya mai wannan tasiri sai shi ma ya ɗauko sai ya sa saboda mai saboda mutane ka hukunci sai a je sallar jana'iza sai ya kasance wani an ka gani wani ba a gane ba sai mutum ya ta kokari inda yan social media za su ɗauko shi inda masu kyamara ba a ce ya zo sai a je bibin wani rashin lafiya sai ya ce kar a ce ba mu ga wani bibin rashin lafiya ba ka wai mu saka mu ce ga mu mun zo dibin wani rashin lafiya sai a je wajen gaisuwa rasuwa don haka sai an samu mutane da su ikhlasi ya kasance babu ruwan su da yabo ko zagi don haka ni ina raba miliyan 10 wancan ya raba miliyan 1 ana ta yabo nai ni ba nayi don shi ba inna ma nutsi mukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura to shi wancan yana neman jaza'a ne yana neman shukura ne zaka shi ka san ko ladarci ce aka bashi a nan duniya zaka babban illa social media shine riya da take kawowa ai ta yada abubuwa ana cewa an yi kaza zaka ka kiyaye azuminka daga shirin social media san ba haramun bane social media in ka kiyaye abinda Allah ya gindaya na haƙoƙa ka kiyaye idonka ka kiyaye jin ka kiyaye mutuncin mutane ka diba hanya ce ta sadarwa da Allah ya kawo mai sauki wani karatun Qur'ani ake sawa wani tafsiri ake sawa wani karatu ake sawa wani tunatarwa wani kuma sadar zumuntacce yake wani kuma dibal mara yau da kullum ne wanda malamanmu kafin zuwan social media sun ci babu laifi mutum ya diba jarida ya ga wani labari da ya zo amma kai ya shagaltar da kanshi da abu da ya kasance zai hana shi neman ilimi wannan kenan abu na gaba bancin kiyaye kai abu na biyu kenan abu na uku shine yawan karatun alqur'ani kaka bai ramadan yazo ya wuce da kake karatun qur'ani a sha'ban idan kake karatun qur'ani a can bayan kake karatu kake yadda ba dole sai ka har da ce ba dole sai ka sabce ba komai ka iya kai ta karantawa kai bakinka da suwatul ala zuwa kasa bakinka da alamkar kai fa zuwa kasa harafi ɗaya lada goma ne duk inda ka karanta babu inda yafi wani guri lada to ka zauna masallaci ka dauki qur'ani ka bude kai ta karantawa ka zauna masallaci kai ta karantawa da kai ka karanta a gida ya kasance kai rabbin karanta qur'ani da bayan sallah farilla kace bayan sallah asuba ko kafin sallah asuba nan zauna ita karatun qur'ani bayan magariba nake da lokaci bayan isha'i nake da lokaci bayan la'asar nake da lokaci kakka yadda ramadan ya fita yawan karatun qur'ani kadda yayi yawa ba ko da ka harda ce da yawa yanzu har da ake mallamai magabata wanda sun harda ci qur'ani sun daddaka in ramadan ya zo sai su kara wani a wajen ramadan cikin kwana uku yake sauka amma cikin ramadan wato suna sauka kullun kuma magabata suka yi tajawu suka ce wannan bai shiga cikin hanin cewa wanda ya karanta cikin kwana uku bai fahimce shi ba saboda wannan wani lokaci ne na musamman da ake kara ibada zaka ko ka harda ce ka daddaka harda yanzu ba kana karantawa ne don harda cewa daddaka harda ba kana karantawa domin ibada don me don wanda aka sauka sama qur'ani shi ma cikin ramadan ya fi karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi abdullahi bin abbas ya tabbata cikin sahih bukhari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisuhu alquran annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta amma tana kasancewa cikin ramadana lokacin da yake haduwa da mala'ika jibril sai su yi mudaratul qur'ani sai ya karanta mai qur'ani sai ya kara daddaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yace mai wannan aya an shafe ta wannan aya a saka cikin sura kaza wannan sura kafin wannan sura zaka kai kasance kana tuba da shi qur'anin kanshi cikin azumi Allah ya zaba cikin ramadana ya saukar da shi شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذاكر وقت رمضان ما غباتا في لوكاتين صحابه زوا يanzu suna bada muhimmanci in ramadan ya zo yadda ake sai a kulle karatu hadisi a makarantu hadisi na tuntuni tunda da na yanzu da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da manyan malamai na duniya sai su dukufa ga karatun qur'ani da karantar da qur'ani da koyar da shi do haka ya kai dan uwana duk yadda rabunka yake da Qur'ani mai yawa ne rabunka ko dan kadan ne a cikin azumin Ramadan ka kara ya karu ya ninninka fiye da yake da abu na hudu shine abin da ya shafi sadaka ya kasance cikin watan Ramadan kana sadaka alhamdulillahi a jahar Sakkwato talakawa da masu kuɗi da NGOs kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatota tun shekaru aru da suka wuce suna taimako cikin Ramadan kaga cewa wannan alhaji ya raba ma makwabta nai wancan mai kudi ya ba suwa wacce NGO ta ba suwa gwamnati ta yi Ramadan Feeding Center wani lokaci a bada danye wani lokaci a bada dafaffe wani lokaci a bada danye a bada dafaffe duk wannan alherai ne ya kamata kai ma ka ga wani irin taimako ka bai wani irin gudunmuwa ka bai kai irin da nake magana da kai sahabban da su ba su yi kudin ka ba Allah ya san iyakar su duk da su mallan hasan sun ce in bacci a gore ma Allah wannan ramadana in to wannan ramadana ka inci a gore ma Allah ada cikin nemomin Allah ban mutane su yi abin da amma duk da haka nan sahabin da kafiya kudi Allah ya san iyaka to wala bai iya bari cewa abin gode wa Allah zan da ya kara da kowa da kuka bada amma da gode wa Allah sai dace don haka sahabin da kafiya kudi da kafiya yarwa da kafiya dukiya to Allah ya san iyakar su so don haka suna basuwa kai ma ka bada abin da ya samu kai baka iya Ramadan Feeding Center a gidanka kana iya taimaka ma wani da danya abinci a masallacin ungwaku an ce a kawo a taimaka kana iya bada naira 10,000, 10,500 kana iya bada 1,10 na albashinka kana iya bada rabin albashinka na Ramadana duk abin da kake iya ka bayar idan ka kulla da dino ka ba mutane ga hanya ka gayyato wani gidanka ka kasance dai ka ci da wani duk baka iya haka to ga wata hanya mai sauki in an ka kawo ana rabawa kakai gogoriyo da waɗanda ba su da shi kaga akwai an kawo ungwaku ana raba shinkafa ana raba masara ana raba hatsi ana raba kuɗi wani alhaji yake rabawa ga wata tsohuwa can ga wani tsoho can da ba su iya shiga layi sai kai ka yi su ƙari ka buge su ka anshi kai haka baka kyauta ba kuma haka yana aukuwa da yawa da ana bari sadakar da aka ba su ta kai ga mabukata na kwarai a ce a faro da ƙasa wanda ya fi kowa talauci da mutane talaucin su ya rage zaka cikin sadakar da zaka yi kai ka kame kuɗinka daga abin da ake rabawa abu na biyar na ƙarshe da zan tsaya gare shi shine sallar dare takka bari ramadana ya ƙare baka sallar dare annabi sassan ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayuwa ramadana yana imani da Allah yana neman lada ga Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubai ne ji ka tofar da ka aiko a baka ya to a baya ji ka tofar da na aikato a baya to za a yafe maka in dai kowane dare ka tashi kai sallah har ramadana ya kare ni a sallah gara ce maka yamul layli annabi ya ce man qama ma'al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya zo masallacin su ya tsaya da liman sai da aka sallame ya tashi ya tafi ya ce ya qiyamul layli ba sai ya tashi ƙarfe 3 ba sai ya tashi ƙarfe 3 ba sai ya tashi ƙarfe 4 dare ba a'a da shi aka yi sallar tarawih raka'an nan 11 13 nawa aka yi sai da aka sallame don shi ka tsaya da liman a sallame da kai ya fika bar shafa'i da wudu kai su ƙarshen dare in ka tashi ƙarshen dare kai istighfari kai karatun alqur'ani kai kaza don ni kake bukata ba sallah bace to in dai ka bayyana halliman ya sallame to annabi ya ce an rubuta ma qiyamul layl kuma zai iya ka koma gida ka koma wasu salloli duk qiyamul layl ce kake son dai a rubuta ma ko kuma kila kaman ce kamar kasa tashi sannan in ma ka tsaya da liman kai sallah kake so kai ka fi son sallah a ƙarshen dare akan karatun qur'ani ko akan istighfari to sai ka tashi sai kai wata sallah sai zan baka yi wuturi ba sai ya tashi sai ya kasance kai raka'a biyu annabi ya kai raka'a biyu bayan wuturi sai ka tsawaita su sai kai raka'a biyu bayan wuturi amma dai ka tsaya tare da liman ayi wuturi to ya fi lada kai ta roƙo Allah ya gafarta ma zunubanka Allah ya gafarta namu duka ai ta addu'a ka wa kanka ka wa iyayenka ka wa malamanka ka wa kasafku ka wa shugabanninka ka wa mallamai ka wa talakawa kowa kai mai addu'a kukan nan da zaka ke zuwa kai rubuta a social media yanzu ga dama ta samu daga kai sai Allah ka gaya mai kukan nan naka da kake gaya ma wani makwabcinka da kake kaiwa to ka gaya ma Allah ka gaya ma Allah cikin watan Ramadana muna roƙo Allah ya karbi zunubi Allah ya karbi ibadun mu ya fi zunuban mu zunubai da muka aikato daga wancan azumin zuwa wannan azumin kaba'i da saga'ir Allah ya fi muna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma mashtunibatul kaba'ir tsakanin Ramadana zuwa wani Ramadana yana karkare zunubai da tsakanin su muddin an gudani kaba'ir su ne manyan zunubai muna roƙo Allah ya yafe muna manyan da muka aikata ya yafe muna kananan da muka aikata kuma ya yafe muna waɗanda ba mamu mu aikata ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta min zunubin da nayi a baya da wanda ma ban yi ba ana neman gafara irin wannan zunubai tafsirin da zamu yi bana Allah ya bamu ikhlasi Allah ya sa da mai yi da mai jan baki da masu doka da masu kai da kawo da masu zuwa duk don shi suke yi duk wanda ya tafsiri ko ya ja baki ko ya yi doka ko ya yi yanzu dan committee ko ya zuwa tafsiri ba saboda Allah ba ya ja maka ne masifa ya yi riya wanda ake dokan mutu a jefa cikin wuta kafin a jefa kafin rai kun ga babu cawo ganin lahira a ce ya Allah ya ce mi kai na je tafsiri ya ce ƙarya kake ka tafi ne domin a ce kana zuwa ka tafi ne domin a ce ka iya tafsiri domin a ce ka iya jan baki domin a ce ka fi wani iya doka ka fi wani dan kwamiti tsarawa duk don Allah ake waɗannan abubuwa za ka mu dage mu don Allah tafsirin mu na bana insha Allah zai mai da himma ne ga abun da ya shafi tauhidi dama surar ta makka ce surar makka kuma sura ce ta tauhidi bai koyar da tauhidi don haka za mu ji tauhidi za mu ji akhlaq za mu yi yadda annabawa suka yi gwagwarmaya da mutanensu wannan shi ne suratu safat in ka dauko daga sama zuwa kasa ita ce sura ta 37 a tsarin surorin alqur'ani mai girma sannan a sauka ita ce ta 56 ta sauka bayan suratul an'am kafin suratul luqman maudu'in ta shine tana koyar da tauhidi tana koyar da kadaita Allah ta cikin wannan surar akwai duk nau'ukan tauhidin da ake bukata akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat akwai al-imanu billahi akwai al-imanu bil mala'ikati akwai al-imanu bil yawmil akhir akwai al-imanu bil rusul akwai al-imanu bil qadar akwai duk wani nau'in imani cikin wannan sura akwai imani da gaibi akwai imani da mala'iku imani da aljannu da rayuwar banzafu da rayuwar tashin kiyama duk akwai cikin wannan sura kuma ta yi kokari wajen jawo hankali mutane da hadawa muqarana tsakanin mu'minai da waɗanda ba mu'minai ba sannan fidda ni'imomin Allah ta yi kira zuwa ga tauhidin uluhiyya bayan ta ja hankalin mutane zuwa ga tauhidin rububiyya akwai kisoshi na annabawa mun karanta ɗayan su baya amma alqur'ani ko da yaushe aka kawo kissa ko an koma kawo ta akwai wata fuska da ake so ka fahimta zaka za mu ji fuskokin da aka kawo da gogormayoyi da annabawa suka yi da mutanensu wannan sura ta bamu labarin annabawa daban-daban daga annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Harun da annabi Ilyas da annabi Ludu da annabi Yunus duk ta bamu labarin su da kuma irin gogormayar da suka yi da mutanensu da yadda Allah ya tabbatar da nasara akan kafirai ya ba mu'mini nasara akan su domin a nuna maka ƙarya tana iya kada gaskiya yau amma dai wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen lamari sai gaskiya ta hau akan ƙarya duk wannan Qur'ani ana karanta ma mutane shi ana cewa ga abinda Allah ya ce domin su san yadda suke bautar Allah su san asalinsu da tarihinsu sai ne zama musu tafiya da kwanciyar hankali na wani musiba da kake ciki yanzu duk musibar da kake ciki za mu karanta wani annabi da wanda ya shiga tafi amma ta zama tarihi za mu karanta da ya shiga wannan masifa yayayi Allah ya koyar yadda shi za mu karanta duk gurmayar da kake ciki ga yadda annabi kaza ya tashi gurmaya kuma ga yadda Allah ya fifita shi kuma Allah ya bashi nasara akan kafirai in kangaranci ne zaka ji wani ga irin kangarancin da yayi zaka sura ce wadda ta kunshi fa'idodi masu yawa ta da aya 182 kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ji wani abu daga yau gobe kuma mu ci gaba daga yadda lokaci ya bamu بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
سورة الصفات تأتيك سوروري دا النبي صلى الله عليه وسلم سوهيك أموتا أكارن تهديث يأتبرتك سورة النساء كيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu da in mun yi limanci to mu tsagaita kan mu tsawaita amma shi ya tashi ba mu sallah yana ba mu da suratul safat zaka tana cikin surar da take karanta cikin sallah kaji limamin mai tarawih yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki yana karanta suratul safat a salloli kuma ya umurci mutane cewa su tsagaita zaka karanta irin ta aya 182 matsagaita ayoyi baya cikin abin da ake ce ma mutun ya tsawaita shafi nawa ce shafi bakwai su babu a ci shafi bakwai to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana limanci da wannan sura ake kira ta suratul safat domin wannan sura wannan siffar ta taho ga yana wasafat wa inna la nahnu safun duk abin da yake nufi zamu ji Allah ya ce wasafati safa da mala'iku masu yin sahu don haka Allah ya yabi mala'iku da suke yin sahu suna yin sahu inda Allah baka yin sahu abin burgewa ne don shi Allah tabaraka ta'ala ya siffanta sura je daban-daban a cikin suratul naba'i yace yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan lokacin da mala'ika jibril da mala'iku zasu zo sahu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa watan siffar da mala'iku suke ta sahu da tsari sifface mai kyau wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ma mu yi koyi da su kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qubbilna ala nasi bi salafin an fifita mu da sauran mutane wato wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fifitu akan sauran al'ummomi da suka wuce da abubuwa guda uku cikin su sai ce du ila tukufuna ka sukufil malaika an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku yake wata akwai sahu na farko ya cika sannan sahu na biyu ya cika yace wa du ila lana al-ard kullaha ko kulluha masjidan sannan an sanya muna kasa dukkaninta masallaci ce wurin sallah وجعل تربتها لنا وهو ان سنيا قسا تكسنتي ابن تركي غريمو اذا لم نجد الماء اذا بمسامو اذا بمسامو روا با كنغا اشاهي تشيكي cewa an fifita mu da abubuwa guda uku tiki sai ce Allah ya sanya sahunmu kamar sahun mala'iku yake sannan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga hadisin jabir bin samura annabi yace masahabbai kuma yace masahabbai hadda mu yake yace ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim me yasa ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ka sahu inda ubangijin su ku yi sahu yadda mala'iku ka sahu inda ubangijin su kullu sai muka ce wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim ya ya mala'iku ka sahu inda ubangijin su qala sai annabi yace yutimuna sufufal mutaqaddima suna fara cika sahu na gaba doka an zo sallah za a fara cika sahu na gaba sannan mai bi mai waya tara sunna fi safi sannan suna daidaitawa a sahu doka ji saboda wannan siffar ta daidaita sahu saboda muhimmancin ta Allah bai ce na rance da mala'iku ba sai ce na rance da mala'iku masu yin sahu doka yanzu siffar ta sahu ita ce ake so ka fahimta siffar ta ai sahu na bin sahu irin sahun da mala'iku suke yi daka wannan yana nuna muna tsari a musulunci yana nuna muna komai ya kamata mu yi shi yadda musulunci yake shine an koya muna ibada domin daga ibada sai mu koyi mu'amala abinda musulunci yake koya muna ibada in ka diba ibadar mu tsari take to sai mu tsara rayuwar mu ya muka gane haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai suka taru a cikin saqifatu bani sa'ida a cikin saqifatu bani sa'ida sai suka ce wa za mu zaba shugabanci Sayyidina Umar yace ga wanda Annabi ya zaba mu ne ya ba mu sallah shi ya kamata mu zaba suwa mu zaba a shugabancin mu ne yau da gobe watan wanda shi yake shiga gaban mu in muna ibada shi ya kamata ya shiga gaban mu al'amuran duniya sai sahabbai suka fahimci wannan kuma suka yi ijma'i suka zabi Sayyidina Abubakar kun ga me ake so ke kasance daga ayyukan lahira an doko an yi koyi zuwa ga na duniya a musuluncin mu tsari gare shi za a yi sahu sahun farko sannan sahu na biyu sannan sahu na uku sannan duk wanda ya riga zuwa shi yake fa kama sahu sannan wanda ya bi shi sannan wanda ya bi shi ba a tadda wani a zaunar da wani a ce wani ya taho wani ta shi ka ba wani ibnu hajar ya yi istinbatin wannan ga wani hadisi dake cikin sahih bukhari na shi ma wanda ke nuna sahu da layi a cikin musulunci wanda ke nuna in ka iske layi to ka tsaya nan ba laifi bane ba laifi bane in akwai maslaha ga wani aka tadda wani aka aza wando yana da wannan maslaha amma sai ta kasance al'ada ce duk wanda wani wazo sai a ce wani yafi wannan wani ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune hadisi na cikin sahih bukhari sai ya sha nono da ya sha nono ya gama sai ba wanda addama ne wani a arabi balarabin kauye ga kuma sayyidina abubakar a gehen hagu zaune sai sayyidina umar ya ce ma annabi ga abubakar ne gefen dama sai annabi ya ce mu mutane muke masu damantawa zaka na dama aka ba sai in ya yayi haƙi ne sannan addu'a ba sayyidina abubakar kaga ga layi dai babu wanda kai sayyidina abubakar ko ka sha nono kafin shi sai ga ka shiga aljanna shi gaban ka yake gaban kowa yake to amma duk da haka ran domin addinin musulunci addini ne mai layi addini ne mai biyar sahu zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya ba sayyidina abubakar sayyidina umar ga sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina umar sai ya ba sayyidina ya ba wannan balarabin na kauye saboda me saboda muna nuna muhimmancin sahu muhimmancin layi muhimmancin biyar tsari muhimmancin komai da komai wannan yana cikin abubuwan da wasu suka fi mu wanda ba addinin mu ɗaya ba wanda kuma mu addinin mu ya koyar da shi ga za mu fara tafsiri mu fara da wasafati safa ana maganar mala'iku amma Allah bai ce mala'iku sai ce mala'iku da suka yi sahu domin ya ida saƙon wannan sahu yanzu mutum zai iya zuwa a ga babban riga tai a ga babban mukami ne ya ci layin gidan mai da yawa ake haka bature in shi an na goma ga layi bai son ka mai sai na uku bai son ka mai sai na uku bai so ni an na goma ka banni na goma yadda bazan so na goma sha biyar ka dawo da shi na tara gaba na ba ni ma bazan so a ce na shiga gaban wani ba to haka ya kamata a ce musulmi sun kasance wajen biya tsari tunda mu addinin muke koyar da tsari haka Allah ya rance da mala'iku a lokacin da suke sahu Allah ce fazzajirati zajra da mala'iku masu tsawatawa yin tsawa masu wa girgije tsawa in girgije ya tsoko ruwa mala'iku su mai tsawa a ce gari kaza za a yi ruwa wata ran sai ka ga girgije da hadari ya bice wani gari amma ba a yi ruwa ba sai ya wuce mala'iku sun ce mai shine fazzajirati zajra masu tsawatawa sun tsawata mai sun ce ba gari kaza ka ci kai ruwa ba ka je gari kaza ka yi ruwa sai mala'iku girgijen sai ya je gari kaza ya yi ruwa wani lokaci su tsawata mai su ce ruwan da aka ce kai sun isa sai ya doke shine Allah ya ce fazzajirati zajra sai Allah ya ce fattaliyati bikra sannan kuma masu karanta zikiri cikin mala'iku su ne Allah ya ce falmulqiyati zikra uzran aw nuzra akan wannan shine masu towa da wahayi shine falmulqiyati zikra masu jeho manzanni a qur'ani masu zuwa da zikiri shine qur'ani da wahayi abinda a ciki uzran aw nuzra ko dai gargadi ko kuma tsoratarwa ko gargadi ko bushara ko tsoratarwa wannan shi a cikin bushagar da mala'iku ke zuwa da su kuma wasu malamai suna fassarawa da wannan fattaliyati zikra mala'iku masu ambaton Allah suna nan suna ta ambaton Allah to su ma Allah tabaraka wata'ala ya yi rantsuwa da su kun ga wannan ya nuna mana kun ga yadda ayat ta tashi wawu kasam wasafati safa amma sai Allah ya ce wazzajirati ba sai ya ce fazzajirati domin nuna waɗannan sai ya ce fattaliyat sai aka zo da fa'un me fa'ida domin a nuna su dai as-safat su ne azzajira ba wasu bane su azzajira dinne su ne attaliyat duk mala'iku ake nufi haka mala'iku ne da siffofi daban-daban masu sahu gaban ubangijinsu sannan masu tsawata ma girgije sannan masu yawan ambaton Allah matsalar mala'iku tana cikin matsala mai girma ta tauhidi wadda yake yanzu ana yaki da ita ana samun mutane shubha su ki yadda da akwai mala'iku wai duk abin da baka gani ba babu shi ba gaskiya bane akwai mala'iku kuma mutum ba zai zama mumini ba sai ya yadda da mala'iku hadisin jibril dake cikin sahih muslim ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tambayi fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi sama wa mala'ikati haka ba zaka yi imani ba sai ka yadda akwai mala'iku menene mala'iku mala'iku wata halitta ce da Allah ya yi halitta daga haske kamar yadda hadisin na Aisha ya ba mu labari mala'iku jiki ne siffa ce akwai su wanda yake Allah ya halicce su da haske ba su saba ma Allah abinda ya umurce su sannan ba a ganin su sai a wasu halayya da ake ganin su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril idan hikahikai ne 600 ya cike tsakanin sama da ƙasa kuma ya ga mala'ika jibril da siffar mutum ya gane da siffar dukiya alkalbi kuma mala'ika jibril ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam da siffar mutum yayi tambayoyi bayan ya gama annabi yace innahu jibril atakum yuallimukum dinakum haka mala'iku akwai su tabbatacci ne suna nan adadin su yawa gare babu wanda ya san adadin su wala ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san yawan rudunar ubangijinka sai shi don shi ya isu suna da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranar alkiyama za a zo da jahannama tana da lizzame 70,000 kowane lizzame yana da mala'ika 70,000 yana rike da shi kaga ya nuna yawan mala'iku kenan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a sama mala'iku su a baitul ma'mura suna shiga suna mala'iki 70,000 ce shiga su yi ma Allah su juda su yi ibada su fita gobe wasu 70,000 su shigo waɗancan 70,000 din ba za su koma shigowa ba kuma har da tashi alkiyama kaga babu wanda ya san adadin su in ba Allah ba yawan su ya kai yawa ƙarfin su ya kai ƙarfi suna iya haɗe mutanen gari kaza su halakar mala'ika ɗaya na iya halakar da gari kaza zaka dole sai an yadda akwai mala'iku kuma an yadda an yi imani da su in duk wanda bai yi imani da mala'ika ba bai yadda mala'ika ba to imani ne bai cika ba kuma imani ne bai daidai ba don kada wani ya zo ya sa maka shufa tunda ba a garin mala'iku ya ce maka babu su a'a wannan surar cikin abin tabbata suwa na tauhidi shine ana ganin mala'iku don ka mala'iku gaskiya ne sai Allah ya yi rantsuwa da abubuwa guda uku dukkan mala'iku na farko da masu yin sahu-sahu na biyu da masu tsawatawa girgije na uku da masu ambaton Allah masu saukowa da wahayi sai Allah duk akan mini yake rantsuwa Allah ya ce na rantse da mala'iku masu sahu-sahu na rantse da mala'iku masu tsawatawa na rantse da mala'iku masu ambaton Allah to ni ka rantse Allah sai ce inna ilahakum la wahid lalle abin bautar ku abin bauta ɗaya ne kaga surar da tauhidi ta fara Allah ya ta rantsuwa da zai tabbatar da me lalle shi kadai yake shi ɗaya cincinta abauta mai babu wanda ya cincinta abauta mai da gaskiya in ba shi ba doka duk wannan rantsuwar da Allah ya yi domin ya tabbatar da shi ɗaya cincinta abauta mai ne doka ba a bauta ma kowa sai Allah cikin bautar akwai rantsuwa ba a rantsuwa da kowa sai Allah amma shi Allah yana da damar ya rantsuwa da duk abin da ya ga dama wanda ya rantsuwa da rana da wata da taurari da komai amma shi ba a rantsuwa da kowa sai shi domin annabi ya ce man kana khalifan falyahlif billahi aw liyasmut ga wani riwaya yace la tahlifu bi abaikum wa man halafa bi abihi faqad kafara aw ashrak kada ku rantsuwa da iyayenku duk wanda ya rantse da mahaifi ne to yayi kafirci ko yayi shirka Baka duk wannan rantsuwar da Allah ya yi guda uku yana so ya ce inna ilahakum la wahid lalle ya ku mutanen makka da wancin sura ce makkiya ya ku mutanen makka lalle abin bauta ku abin bauta ɗaya ne Allah shi kadai ya cincinta abauta ma baya da abokin tarayya wajen bauta don haka anan zamu dakata saboda an ce akwai tambayoyi an nuna min lokaci don haka zamu ansa tambayoyi wa gobe in mun zo insha Allah zamu tashi daga nan wannan ayat tana da muhimmanci saboda muhimmancin tauhidi da muhimmancin kadaita Allah ta'ala da bauta Allah ya rantsuwa har guda uku kuma ya rantsuwa da mala'iku ne domin ya tabbatar da haka abinda muka faɗi daidai yau Allah ya bamu lada tai kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mu Allah ya shafe shi cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansa an rubuta ba tambayi sai so ma sai shi cikin
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله يساك مالنا الهيد الله يسامح كل ما سوء عظمته وانه وتا إيمانه وهاتي سامة أبدا سا نزونا بسا وانه كجيرا من سنة رواغا ميدا سآل تنبويوي لكم أنس تنبويوي الحمد لله كما يدى مالي نوهار بياني مال الله يساك مالنا الهيد يكار ما يوهر ربكا ina cikin mutanen da muke gode mu ni'ima Allah da hada mu da shi mutun ne wanda yakan zauna da mu ya nemi shawara mu akan tafsiri na zan magana eh akan tafsiri na baka to malam duk shekara na zauna da mu akan tsare-tsaren tafsir wannan shekara ya zauna da mu ashe sa kuka ji malam ya ce mallan sun ce a ban magana akan ni'imomi Allah ba shi muka ne wani kyautatawa ce da malam ke mune ce ni ashawara me kamata a yi ga tafsirin bana me aka yi ga tafsirin bara muka ce tafsirin bara mafi girma abin da aka tattauna shine gode mana imomin Allah haka dai ko sai muka ce to mallan yanzu kuma a koma ga tauhidi yawa a ƙara da gode mana imomin Allah da tauhidi an tsara za a zanka fara tafsirin Allah su cikin lokaci saboda ba da dama a koma gida a yi gudun baki sannan tambayoyi za su zama minti 10 lokacin da aka yi da bayanin da ya kamata kilan ba abu lokacin tambayoyi sai a hankali tambayoyi har zuwa kwana na gaba haka insha Allah daga gobe za a fara tambayoyi minti 10 amma tafsiri zai zama minti 50 kenan tambaya minti 10 in mallam ya ga kilan ayat da aka bayani akwai bayanin da kamata a yi sai a hankali tambayoyi don tafsirin shi ya tara mu Allah ya samu dace baban mu mallam Sani mai hulla bai da lafiya muna barin a sa cikin addu'a musamman irin wannan lokaci na budin baki Allah ya bashi lafiya
فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله